اجمعين اما بعد جماعة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يو أكو غوات رمضان هجرة دبو دا دريه دا أربعين ودى تي دي دي دا توقس غوات بير شكرة دبو بيو دا قوم شاترة تميلادية زام تاش مجلسي نا أكو أتكين كراتمنا تفسير القرآن مي جرما دا ميكي أتكين وات رمضان a wannan masallaci na Al-Furqan a garin Kano Allah ya kare mu Allah ya kara mu wannan gari tsari da kariya da albarka zamu tashi aya ta 17 insha Allah a cikin suratu Taha amma kafin mu fara sauraron tilawa ko mu shiga tafsirin zamu ansa daga cikin tambayoyin da ƴan uwa suka aiko wannan yace assalamu alaikum Allah ya saka da alkhairi mallan tambaya ta shin shinkafa ce wacce custom suka fito da ita a raba wa mutane sai kuma tazo hannun wasu suke sayarwa 10,000 zan iya saya nayi amfani da ita wato su kayan da custom suka karba a bisa dokar da wato bisa dokar da custom ta basu to wannan mataki da gwamnati ta dauka na kan cewar a raba su ga marayu da mabukata da yan gudun hijira mataki ne kyakkyawa musamman shi irin wannan doka da ake dauka ba za ka rasa wani abu na zalunci a ciki ba amma idan aka ce an bayar da shi taimako ga mabukata to wannan su mabukata halal ne a gare su tunda shi abin da yake koda an yi kuskure wajen karba ya zamanto wato an karba da hannu na ta'addanci cewa waɗansu daga cikin ma'aikata sun yi ta'addanci a ciki sun yi zalunci ko makamancin wannan su ya shafa amma wannan da umarnin shugaba kan cewar a raba ma mabukata a cikin al'umma wannan su halal ne a gare su don haka idan sun mallaka suka sayar idan mutum ya saya babu laifi a gare shi amma mutum ya ji tsoron abin da zai bata masa mutunci saboda a cikin wannan watakila za a ce haɗin baki ma ya je ya yi da jami'an masu rabawa ya je ba su kuɗi aka ba shi to kuma tsare mutunci abu ne wanda yake a cikin maƙasid na shari'a don haka mutum ya ƙyale ya je ya ƙara kuɗin a wajen waɗanda ya je ya saya a kasuwa shi ya fi masa don ya tsare mutuncinsa amma babu laifi in ka samu wanda shi an ba shi saboda sifarsa ta buƙata kuma ya zamanto cewar yana da buƙatar wani abu da ya fi shinkafar ya zo zai sayar da ita kamar mutum da aka ba shi zakka ne ya sayar da zakka kaga ya halatta amma banda wanda shi ne ya fitar da zakkar idan zakkarka ce da ka fitar kamar al misali saniya ce ka bayar da ita ka fitar da ita zakka kuma kana son ta sai ka ga mai wannan saniyar ya zo zai sayar da ita wanda aka ba shi wannan saniyar to kai bai halatta ka je ka saya ba kamar yanda yazo a hadisin Annabi sallallahu alaihi wasallam na sayyidina Umar da ya fitar da doki ya zamanto waqafi fi sabilillah da ya bayar da doki sadaka fi sabilillah sai ya ga mai dokin yana so ya sayar da shi sai ya tambaye Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ba shi izini ya saya yace kada ka koma ka warware sadakar da ka bayar wato abinda ka fitar da shi dan Allah kuma ka sake shigo da shi to wannan yana da idan wannan dangane da abinda ka fitar zakka kaga za a sayar amma shi wanda aka ba shi zakka idan ya tashi ya je ya kai kayan kasuwa domin ya sayar kai da baka san ma asalin dukiyar ba ya halatta ka saya daga wajen wanda yake ya mallake shi amma ka je ka hada baki da waɗanda suke raba kayan kansu sayar maka a arhaka ba su kuɗi wannan algus ne domin ciniki ne wanda shari'a bata yadda da shi ba saboda sun sayar da abinda basu mallaka ba. Annabi sallallahu alaihi wasallam yace la tabi' ma laysa indak, kada ka sayar da abinda yake baya wajenka ba, ana baka mallake shi ba. Amma don wanda aka bama ya saya babu laifi insha Allah, sai dai kuma a guji abinda zai bata mutunci. Idan ka san cewa a cikin wannan akwai zubar da mutunci, za a zo ana cewar an hada baki da kai, kana zuwa kana sayan kayan gwamnati, kana sayan kayan da aka ce a bama marayu, ka hada baki da mutane kana saya, wannan zai iya zubar maka da mutunci, don haka ka bar shi shine yafi. Na'am. Na'am. A wannan kuma ya danganta wai kayan da ake kwacewa maimakon a kwace ba za a sa musu kuɗi su biya ba, wannan ya wannan kuma ya danganta da siyasar gwamnati, tunda shi abinda mai mulki yayi a tasarrufin sa abinda zai tabbatar da maslaha ga al'umma, to a cikin wannan kuma Allah ya bashi wannan damar a matsayin sa na shugaba, abinda ya san cewa shine zai kawo maslaha ga al'umma, idan babu zalunci a ciki sai yayi. Na'am. Sannan wannan yace tambaya ta ita ce wani ne yace da ni idan ban yi tarawih ba ashan rana ɗaya ba amma duk nayi sauran ranakun, to wai bana aiki bana cikin hadisan nan da yake cewa man qama ramadan imanan wa ihtisaba ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi, da sauran wasu hadisai da ya kawo mini a makamantan su. A wannan yana nema ya takura abinda Allah ya wasa'a ni, wannan yana nema ya takura abinda Allah ya wasa'a. Allah madaukakin sarki manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yayi shi ya faɗa yace man qama ramadan imanan wa ihtisaba, amma wannan bai nuna kan cewar in ka rasa dare ɗaya ba shikenan ba kai tsayuwar ramadan ba, a'a, dan shi wato akwai ka'ida al mutlaq a cikin shari'a, al lafdh al mutlaq yatahaqqaq bi juz'in bi fard min afradihi, abinda aka sake shi ba kaidi, idan aka samu ɗaya daga cikin jinsin sa to ya tabbata. Man qama ramadan wannan mutlaq ne, lafzi ne mutlaq, sakin sa an sake shi ba kaidi, duk wanda ya tsayuwar ramadan sai wannan mutlaka ce, ya tsaya dukkan dare ko rabin dare ko sulusin dare ko juz'in dare ko da raka'a biyu ne yayi da niyyar qiyamu ramadan, yayi man qama ramadan. Kuma idan yayi ko da dare ɗaya ne, ya cancanci a kira shi ga cikin waɗanda suka yi qiyamu ramadan, saboda haka kace zaka kore masa samun wannan falalar hadisin, dole sai ka buƙaci hujja mai ƙarfi da za ka kawo, babu dalili. Na farko dai hadisin Annabi sallallahu alaihi wasallam mutlaq ne, to shi kuma mutlaq a ka'idar usul, idan aka samu fardi guda ɗaya daga cikin afradin wannan mutlaq din, hali guda ɗaya aka same shi, wannan ya tabbata. Saboda haka sharadin ya tabbata ga duk wanda ya yi qiyamu ramadan ko da ta dare ɗaya ne, wallahu ta'ala a'lam. Sannan wani naje daukan karatu, wani naje daukan karatu gurin sa yace da ni ba za a ce Allah yana da hankali ba, sai dai a ce yana da ilimi, don saboda a cikin sifofin sa wai babu al-aqil, mai hankali. Ni kuma naji wani bambara kwai wallahi, ya gaskiyar lamari yake kwarai, ba a sifanta Allah da cewa Allah mai hankali, domin hankali shine abin da yake hana ka kai abin da bai dace ba, amma ana ce ma Allah al-halim ne, yana da hilmu, wanda hankali ya shiga cikin hilm, hankali ba daidai yake da alhilmu ba, amma hankali yana cikin hilm, yin abin da yake shine daidai. To Allah ya wadata da sifofin sa na alhilmu da alhikma da alilm, da sifanta shi da cewa Allah yana da hankali. Hankali halittar Allah ne, Allah shi ya halice shi, don haka hankali ba zai zama to sifar Allah ba. Don haka wannan magana ta sa daidai ce, karka ji bambara kwai. A wannan yace dan Allah ina neman addu'ar ƴan uwa akan rashin lafiyar mahaifiyata, a cikin dare cikin ta ne yake kumbura, ko mun je asibiti biyu a ce ba a ga komai ba, amma a hakan muna Aminu Kano a asibiti inda muke jiran sakamako, to Allah ya bata lafiya, Allah ya yaye mata, Allah shine ya san abin da yake damunta, Allah ya bata sauki, ya bata waraka. dukan ƴan uwanmu da suka yi wasiya mai musu addu'a. Akwai dan uwanmu Alhaji Umaru sarkin yaki wanda yake duk wanda suke zuwa masallacin gadan Usman bin Affan na gadan Kai sun san shi, shi ma yana cikin larurar rashin lafiya, yana kwanta a asibiti. Allah ya yaye masa, Allah ya bashi lafiya, mu kuma Allah ya inganta lafiyar mu ya bamu albarkacin wannan wata. Na'am. Bismillah.
A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Wa ma tilka bi yaminika ya Musa. Qala hiya 'asaya atawakkalu 'alayha wa a'ushu biha wa a'ushu biha 'ala waladi wa liya fiha
Allah ta'ala ya ce wa ma tilka bi yaminika ya Musa, mecece wannan a hannun damanka ya Musa? Qala hiya asaya, sai ce sandata ce, atawakka'u alaiha, ina dogaro akanta, wa ahushu biha ala ghanami, kuma ina yango, wato ina karkada, ina saran ganye, ina karkado ganye na bishiya, ala ghanami, akan wato tumakaina, domin su samu abin da za su ci, wato da kwagirinta, da kwagirin sandan, sai kamar yadda Imam Malik ya kamanta, sai shashi a jikin reshe, sai ya jijjiga bishiyar, sai ganyayen su fado, sai dabbobi su samu abin da dabbobinsa da yake kiwon su, sai su samu abin da za su ci. Waliya fiha ma'aribu ukhra, kuma akwai waɗansu abubuwan biyan bukata a gare ni ta, wato a cikinta, ina da sauran abubuwa da nake yi tare da ita. Qala alqiha ya Musa, sai Allah ya ce alqiha, jefar da ita ya Musa. Fa alqaha, sai ya jefar da ita. Fa idha hiya hayyatun tas'a, sai gashi ta zamanto macijiya, tana tafiya wato da karfi. Qala khudha, sai Allah ya ce khudha, rike ta, kamata. Wala takhaf, kada ka ji tsoro. Sanu'iduha siratuha al-ula, da sannu za mu mayar da ita a halinta, a sifarta ta farko, wato ta koma sanda. Wadmum yadaka ila janahik, kuma ka tattara hannunka ka sanya shi a cikin hamatarka. Takhruj bayda, hannun zai fito yana fari fat mai kyalli. Min ghairi su'in, ba tare da wani aibi ba na cutar, wato kuturta ko cutar zabaya. Ayatan ukhra, wata ayar kuma. Linuriyaka min ayatina al-kubra, duk wannan domin mu nuna maka daga ayoyinmu mafiya girma. Bayan Allah madaukakin sarki ya bayyana ma annabi Musa asalin imani a cikin wahayin farko da ya masa, sai da ya bayyana masa asalin imani, to sai kuma Allah madaukakin sarki yayi nufin ya bayyana masa ayoyi irin nasa waɗanda za su tabbatar da zuciyarsa, zuciyarsa ta nutsu, ya samu ƙarfin imani, imanin sai ya ƙarfi da kan cewar taimakon Allah na tare da shi. To shine sai Allah madaukakin sarki ya nuna masa ayoyi biyu daga cikin ayoyinsa. Aya ta farko shine sandansa da yake tare da shi. Na farko dai ya tambaye shi jalla wa ala, yace wa ma tilka bi yaminika ya Musa, mecece wannan abu da take hannunka ya Musa? To kaga annabi Musa zai nutsu akan cewar Allah yana ganin sa, da ya ji magana ne, bai ji daga inda ake masa maganar ba, amma kuma da yayin da ya ji Allah ya ce wato innani ana Allahu la ilaha illa ana, da ya tabbatar da inni ana Allahu la ilaha illa ana, da ya tabbatar da cewa shine Allah, kaga ya nutsu cewa Allah ne. To amma da ya ce masa menene wannan abin da yake hannun daman naka ya Musa, kaga ya san cewar kenan wato akwai wannan sandan da yake tafa da shi yake rike da shi a hannunsa kuma sai Allah ta'ala ya ce masa ya Musa ya kira shi domin mulatafa domin ya nutsu domin nuna wato kulawa da abinda zai kwantar masa da hankali da nutsuwa tunda ka duba ka gani waɗannan ayoyin a cikin wannan sura haka duk suke karewa Allah yana cewa ya Musa yana ta ambatonsa ina jin daga nan ne ma Hausawa suka sawa mutane suna ya Musa Musa ne amma sai kawai aka ce ya Musa saboda yawan cewa ya Musa da Allah yake ta faɗa sai ga an sawa mutum suna ya Musa saboda kun san tasirin alkur'ani a rayuwar Bahaushe yana da yawa na'am qala hiya asaya sai ya ce ai ita ce sandattawa wato da bai ce qala asaya ba domin in aka ce maka menene wannan a hannunka ai ka ganka tashi amsawa kawai zaka faɗa abin ne sai amma sai ya ce hiya asaya ita ce ai wannan sandattawa tamkar wato yana ganin cewa ai wannan tambaya ce ta abu wanda yake a bayyane to bari ya amsar da za ta zama to mai gamsarwa wato ya tabbatar da cewar ba ita ce wani abu ba illa wannan sandan to kuma kawai za a tambaye shi kan sanda ne menene hikimar a tambaye shi kan sanda sai ya yi hasashe wataƙila so ake a tambaye shi menene fa'idarta tunda an santa dai sanda ce to menene fa'idarka tare da ita to shine sai ya yi itinabi ya kama bayani ya ce atawakkau alaiha ga abin da nake yi da ita in dogara a kanta wato dogaro shine idan ka tsaya za ka dogara a kan sanda sai ya zamanto kan cewa ka rage makafa ɗaukan nauyin jikinka saboda haka kamar nau'i ne na hutu wannan daga cikin fa'idar sanda sannan kuma ya wato ya karkado ganyen bishiya ga dabbobinsa a cikin duk wannan da sanda annabi Musa yake kuma yana da waɗansu buƙatu ma amma bai faɗe su ba amma dai akwai waɗansu buƙatun wanda yake yi tare da sanda wannan shine yasa waɗansu malamai na addinin musulunci da malamai na al'umar musulmi har da wanda ba fuqaha'u ba kamar malaman adab suka rubuta littattafai akan fa'idodin sanda akan amfanin sanda shi yasa zaka ga rike sanda ya zamanto ɗaya daga cikin wato alamomin koyi da annabi sallallahu alaihi wasallam saboda annabi sallallahu alaihi wasallam yakan rike sanda kuma al'adar annabawa ce dan haka in ya tashi zai yi huduba yana yin huduba ya dogara kana yattaqiu ala qausin aw asa yana dogaro akan sanda kwagiri ko kuma wato baka ya rike baka haka yake yin huduba sallallahu alaihi wasallam yana daga cikin duk wannan daga cikin fa'idodin wato sanda a cikin fa'idar da annabi Musa ya ambata ya ce yana kado wato ganye na bishiya ga dabbobinsa da wannan sandan wanda inda ba shi da wannan da sai ya sha wahalar hawa kan bishiya domin ya ciro musu abinda za su ci wannan ya nuna abinda annabawan Allah suke a kai na tausayi ga dabbobi da kuma wato kiwo annabawa Allah ya sanya su sai sun yi kiwon dabbobi domin musamman kuma dabbobin kananan dabbobi awaki da tumaki waɗanda suke mutumin da duk ya saba da hulɗa da su Allah zai sa masa rahama annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce as-sakinatu wal waqar fi ahli al-ghanam wato nutsuwar hankali tana tare da masu kiwon awaki mutanen Yaman masu kiwon awaki saboda awaki saboda rauninsu wannan yakan sa mai kiwonsu ya zamanto mai tausayi ga dabbobi to wanda ku yake da tausayi to shine irin sifar da ake so ne a cikin shugaba saboda Allah yana bashi iko da karfi na mulki karkatarsa kan ya zamanto jabberi yafi sauki dan haka shugaba yake da buƙatar samun abin da zai sanya masa rahama a zuci tausayi amma in yaga ya zamanto shugaba mai cikakken iko duk abin da ya faɗa sai dai kawai a zartar da shi wannan bisa rauni na dan adam yayi dagawa saboda ganin ya wadata ballantana ko bayan wadatar ya samu karfin mulki saboda haka dagawarsa za ta zamanto mai sauki ce gare shi to dan haka mulki irin na annabawa shugabancin annabawa sai Allah ya sanya shi abu ne wanda yake cakude da sabubban rahama kunga Allah ta'ala ya sifanta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da wannan sifa ta rahama yace fa bima rahmatin min Allah linta lahum saboda jin kai na Allah jin kai daga Allah ka zamanto mai taushin hali a gare su wannan taushin hali din daga rahamar Allah ne daga jin kan Allah ne to haka annabi Musa ya kasance yayi kiwon dabbobi wanda yana daga cikin kulawarsa da su yana baya rabuwa da wato tunanin abinda zasu ci dan haka yake rike da sanda saboda daga yazo ya samu wajen da zasu ci abinci farkon abinda zai yi shine wato ya kado musu wato ganye wanda zasu ci ya nuna kulawa da su ba wanda yake zai kyale abinda ke karkashin kulawarsa bane wato su je ko oho a yana bibiyar su yana bibiyar maslahar su to haka dukkan annabawa suke kamar annabi sallallahu alaihi wasallam inda yace a hadisi sahihi a Bukhari ma min nabiyyin min al-anbiya illa wa qad ra'a al-ghanam babu wani annabi daga cikin annabawa face yayi kiwon dabbobi face yayi kiwon awaki suka ce wala hatta anta ya rasulullah yace hatta ana qad kuntu ara al-ghanam li ahli makkah ala qararit na yace hanni na kasance ina kiwon awaki tumakai ga mutanen makka akan ƴan wadansu siyarsa na kuɗi da ake biya saboda haka wannan yana daga cikin wato irin tarbiyar da Allah ya yi ma annabawa ya sanya su suka zamanto masu kula da halitta kulawa wadda za ta sanya rahama a cikin zuciyarsu saboda ya shirya su ga muhimmancin shugabanci dan haka ɗaya daga cikin abin da ya wajaba mu kula wajen yin tarbiyar shugabanci a cikin al'ummarmu shine ya zamanto an sanya ma waɗanda ake ganin za su zamanto shugabanni wato sifar rahama akwai yanzu ada a tarihin ɗan adam wato cike yake da hanyoyin horar da shugabanni hanyoyin da za a sa shugabanni ya zamanto an shirya su ga muhimmancin shugabanci saboda shugabanci muhimmi ne a cikin al'umma idan babu shugaba na kirki to zai tozarta al'umma duk ƙarfinta duk hikimarta duk basirar da Allah ya bata sai ya zamanto kancewa ta zamanto kumfar teku amma shugaba in ya zamanto na kirki ne komai raunin al'umma sai ya jata da wannan raunin nata ya zuwa ga ƙarfi ya zuwa ga izza amma komai izzarsu idan ba su da shugaba na kirki sai ya watsar da su ku karanta tarihi ku gani musamman in kuka karanta tarihin daular Rome da kuma hatta a tarihin khilafa ta musulunci halifofi wanda aka samu watsatsu yanda suka zamanto sun kawo ma al'umma wato bala'i da ci baya suka zamanto sababin rushewar al'umma haka in kuka karanta tarihin daular Rome haka suka zamanto lokacin da aka samu shugabanni shashashu yanda suka zo suka wato dare da karfinta da izzata suka durkusar da ita to shi yasa al'ummomi suke kula da yima shugabanni tarbiya da shirya su a daular musulunci a tarihin khulafa tun daga lokacin khulafa din Bani al-Abbas yayin da daular musulunci ta yi girma suka samu tsarin al-mu'addib mai horarwa mai ladabtarwa ƴaƴan halifofi da ƴaƴan manyan al'umma sai a samu mutane masu basira wanda za a danka su a hannunsu su rinka yi musu tarbiya su rinka ladabtar da su rinka koya musu abin da ya dace na yadda za su wato mallaki al'umma yadda za su kora jama'a to kuma hatta a zamanin nan kun ga irin abin da muka dauka ke da a kasan nan lokacin da ake mulkin soja an yi musu tarbiyar yadda za su yi shugabanci da yadda za su gudanar da mutane da yadda za su gudanar da amanar da aka dora a karkashin su asalin abin da ake nuna ma sojoji kenan command batun ba zai zamanto commander ba officer face an yi masa tarbiya an horar da shi yanda zai shugabanci amma muka zo muka yi siyasa babu wani abu wanda ake shirye shugabannin siyasa kan yadda za su iya mallakar al'umma saboda haka yau wanda babu abin da ya sani illa wato illa sana'arsa wanda ba ta da alaka da shugabanci ka zo ka danka shugabancin al'umma gabaki daya a hannunsa saboda haka me zai yi in ban da barna shi yasa muke ta ganin barnar da 'yan siyasa suke a cikin al'ummarmu 'yan siyasa a cikin wannan al'umma abinda yasa suke barna dan ba su shirin shugabancin ba ba a shirya su ba ba a koya musu ba ba su sani ba abinda ake cewa ana yi daga zarar an rantsar da su wai a zo a ce za a shirya dita ta sanin makamar aiki su kansu sun sani kuma suna yaudarar kansu ne al'umma ma ta sani ba wani abu da ake koya musu a fitar da kuɗi ne kawai a ba su kuɗin kwanan daji a je a kawo waɗansu mutane su ma a ba su kuɗi su zo su yi maganganu kwana ɗaya a kwana uku kwana huɗu kwana biyar a ce wai an koya musu sanin makamar aiki abinda mutane suke shekara da shekaru suna koya kuma ku duba tarihin al'umomi Spartans a tarihin Greeks da Athens yadda suke horar da wato jagorori na al'umma amma mu saboda ba mu damu da al'umma mu ba ba ruwanmu da wannan kuma yanzu zaka ga makarantu akwai makarantu na boko waɗanda suke suna shirya horarwa da tarbiyarwa wato da tarbiyantarwa na yara akan yadda za su samu sifar shugabanci dan adam yana buƙatar mai kiwo shi yasa Allah madaukakin sarki ya shirya annabawa daga cikin shirin da Allah ya yi ma annabawa shine yasa su suka rinka kiwon dabbobi to kaga ga annabi Musa tun kafin ya zamanto annabi yayin da ya ji zance kafin ya zamanto annabi ya kasance yana kiwo har yana rike da alar da za ta taimaka masa wajen kula da abin da yake kiwo dan haka lallai mu ma al'umman mu idan muna so mu gyara sha'anin shugabanci a cikin al'umman mu dole sai mun mai da hankali akan ƴan siyasa din nan an horar da su an nuna musu yanda mulki yake an nuna musu yanda gudanar da mutane gudanar da al'umma yake dan ba su sani ba shi yasa suke barna barnar da suke yafi gyaran da suke wannan ko duk wanda ya tuna duk wanda ya duba halin nan kuna gani irin abubuwan da ake ta fada a cikin kafofin yaɗa labarai har waɗansu ma suna cewa abin nan maganganu dai waɗanda suke masu girma waɗanda duk ya nuna wato cewa mutane sun kusan yanke ƙauna ga samun wani alkhairi a cikin tsarin wato shugabancin nan da ake da shi na siyasa ko ba wani abu bane ya sanya wato saboda masu gudanar da shi ba su shirya ba ba a yi musu shirin da tanadin da za su iya wannan shugabancin ba Allah ya mana ke Allah ya mana mai kyau to Allah madaukakin sarki sai ya ce ma annabi Musa ya ce ya jefar da wannan sanda qala alqiha ya Musa ya ce jefar da ita ya Musa ya sake maimaita ya Musa tare da shi dan dai ya sake nutsuwa da ya jefar da sandan sai gashi ya zamanto sandan nan sai gata ta zamanto kukula da Allah larabci muke yi sanda a larabci mace ce kar ku rinka ji bambara kai ku ce ko ina yin bobanci ne ba bobanci bane larabcin ne dan haka ma masu littafin fassara masu fassara soro ma haka suke mayar da ita da sanda su mayar da ita mace na'am sai ga sanda ya zamanto macijiya ta sa'a wato tana motsi tana tafiya akan jiki akan cikin ta tafiya da karfi irin yadda zaka ga kosasshiyar macijiya tana abin nan zaka ga naman jikin ta din nan in yana tafiya yanda zaka ga yana motsi haka za wato haka ta rinka yi to abu ne wanda yake zai sanya razani abu ne wanda zai sanya tsoro sai Allah ta'ala ya ce masa khudha kamata wala tahaf kada ka ji tsoro Allah da kansa yake gaya masa haka sanu'iduha siratuha alula duk da wannan sai Allah ya ce masa wato da ya ce masa kada ka ji tsoro sai kuma ya dada gaya masa abinda zai nutsar da shi kanka da ya ji tsoron shine zamu mayar da wannan sanda zamu mayar da ita macijiyar ta zamanto ta koma a hay'atta ta farko wato a matsayin sanda wato yana kama macijin sai ya zamanto sanda babu tsoron cewa wannan macijin ne zai cije shi kawai zuwa zai iya kama shi sai ya koma ya zamanto sanda sannan Allah madaukakin sarki wannan aya ce aya ta biyu kuma shine hannunsa da idan ya sanya hannunsa na dama ta cikin wuyan rigarsa wa adkhil yadaka fi jaybika ka sanya hannunka ta wuyan rigarka wato ta wuyan rigarsa zai sanya hannunsa na dama ya sa shi karkashin hamatarsa ta hagu ya rufe hannun sannan sai ya jawo shi yana jawo shi sai hannun ya zamanto fari sal kuma fari ba irin farin mai cutar baras ba mai cutar zabaya fari wanda yake mai kyalli kamar yanda hasken rana yake kyalli wanda duk wanda ya ga wannan zai san cewa wannan aya ce wannan abu ne wanda yake yafi karfin mutum to sai Allah ya ce waɗannan domin mu nuna maka ayoyinmu mafiya girma fa'idar ayoyi ga annabawa shine wato tabbatar musu da cewa su sami yaqini cewa su manzanni ne na Allah zuciyarsu ta nutsu akan cewar hakika Allah madaukakin sarki shine ya aiko su sannan kuma ya zamanto cewar sun samu aminci da alkawarin Allah na cewa Allah zai taimake su Allah zai ba su nasara domin yayin da suka ga wannan ayar wannan shine zai sanya su su kara aminta da sha'anin Allah sannan kuma domin ya zamanto wato hujja da dalili mabayyani mai karfi akan ga waɗanda suke isar da sakon a gare su shi yasa Allah yake ba mu annabawa ayoyi kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace ma min nabiyyin min al-anbiya illa wa qad utiya min al-ayati ma mithluhu amana alaihi al-bashar wa innama alladhi utituhu wahyan awhahu Allahu ilayya fa arju an akuna aktharahum tabi'a babu wani annabi daga annabawa face Allah ya bashi wato ayoyi waɗanda za su sa mutane su imani da irin wannan ayoyin su gaskata annabi ni kuma ayar da Allah ya bani ita ce alqur'ani wahayi da Allah ya mun dan haka nake kauna na zamanto na fi su yawan mabiya to kun ga shi annabi sallallahu alaihi wasallam ayar sa alqur'ani ce to daga cikin abinda alqur'ani ayar take masa sallallahu alaihi wasallam shine irin wannan wanda take ma annabi Musa shine karfin zuciyarsa ta karfi ya zamanto babu shakka babu taraddudi kadhalika linuthabbita bihi fuadaka wa rattalnahu tartila haka nan muka rinka saukar da shi daki daki domin mu karfafa zuciyarka da shi shine ka samu karfin yaqini da imani to shine Allah yace ma annabi Musa linuriyaka min ayatina al-kubra dan mu nuna maka daga ayoyin mu waɗanda suke manya na'am
قَالَ رَبِّ اشْرَحْ لِي صَدْرِي وَيَسِّرْ لِي أَمْرِي وَاحْلُلْ عُقْدَةً مِّن لِّسَانِي يَفْقَهُوا قَوْلِي وَاجْعَلْنِي وَزِيرًا مِّنْ أَهْلِي هَارُونَ أَخِي اشْدُدْ بِهِ وأشرقه في أمري كي نسبحك كثيرا ونذكرك كثيرا إنك كنت بنا بصيرا قال قد أوتيت سؤلك يا موسى
نعم اذهب إلى فرعون سأل الله يتي مساء jika wajen fir'auna innahu taga hakika shi fir'auna yayi dagawa wato ya wuce iyaka dagawar sa shine ya wuce iyakar sa don ta cewar shi mutun ne halitta amma yace shi shine Allah ubangiji madaukaki saboda haka yayi dagawa haka zalika ya wuce iyaka wajen dagawa wajen ketare iyaka shine yana cin zalim bani isra'il ya yanka mazajen su ƴaƴan su maza ya kyale ƴaƴan su mata su zamanto bayi ya zamanto gabaki ɗaya kabila guda ya mayar da su sun zamanto wato a bayi a gare su wato fir'auna shine wanda ya kawo apartheid wato a tsarin wariyar launin fata kamar yadda ƴan Isra'ila suke yi da ƴan Palestine kamar yadda ƴan South Africa suka yi da baƙaƙen fata to fir'auna shi ma haka yayi ibtawa su ne mutane bani Isra'il kuwa sai dai su zamanto bayi su ba mutane bane to wannan yana daga cikin dagawa inna fir'auna ala fil ardi waja'ala ahlaha shi'an yastad'ifu ta'ifatan minhum yudhabbihu abna'ahum wa yastahyi nisa'ahum innahu kana minal mufsidin inna fir'auna yayi girman kai yayi dagawa a bayan kasa wa ya sanya mutanen kasa wato dabaka shine wariyar shine apartheid da ake ta fada ka ware waɗansu ka ba su a mu'amala ta daban da ta sauran mutane kamar yadda su saniyar wari saboda Allah ya yi mutane daidai amma kai ka zo kai asasa wannan asalin wanda ya asasa irin wannan mulkin fir'auna ne yanzu kuma gashi nan Isra'ila su ma irinsa suke yi sun mayar da ƴan Palestine a tamkar haka to shine dagawar da yi innahu taga wato ce Allah ya cura annabi Musa wajen fir'auna saboda me saboda dagawanci wanda ya nuna wazifar annabi Musa kenan kawar da wato dagawar fir'auna a bayan kasa dama wato dagawar masu dagawa da barnar mabarnata ba abin da yake gyara ta sai hasken annabci shi yasa Allah ya ce ma annabi Musa ka tafi domin wazifarka kenan wazifar annabci kenan ta tsarkake kasa daga duhun dagawa daga duhun jahiliya a tabbatar da hasken adalci da hasken daidaituwa da hasken bawa mai haƙi haƙin sa qala rabbi shrah li sadri sai annabi Musa yana jin wannan umarni sai ce ya rabbi shrah li sadri ya ubangijina ka bude kirjina ka bude kirjina wato ka sanya kirjina ya zamanto budadde wasai babu wata shakka a cikin sa yanda zai zamanto ina da ikon na zabura kan abinda ka sanya ni kuma na zaburar da mutane kun ga sifar abinda ba irin masu ilimin kula da yan adam ilimin management ba suna cewa akwai sifofi na shugaba ingantacce ba daga ciki suna cewa akwai motivation akwai capacity to inspire others wato abinda zai sanya ka ka zaburar da kanka ba sai wani ya zaburar da kai ba kuma ya zamanto kana da ikon ka zaburar da mutane yayin da ka ga mutane sun dakushe babu himma sai ka zo ka gaya musu abubuwan da zai zaburar da su shi yasa zaka gama a masu iya magana ana fadan maganar masu iya motivation masu iya zaburar da mutane su fitar da hazakar su da karfin su da wato isti'dadin su da suke da shi wajen cimma burinsu to ba zai yiwu ba ga dan adam da shi ba shi da wannan ya iya zaburar da mutane sai annabi Musa ya ce Allah ka yalwata kirjina ka bude kirjina yalwata kirji shine zai sanya mutun yayi wannan yayin da mutun ya zama to kirjin sa a takure yake to ba zai iya tsina na komai ba yau me zan yi in ma kai kokarin ma ba abin da zaka samu komai an toshe nan an toshe can in ma ka ce zaka yi sai a ce ai aiki yanzu sai dai a rarraba kai duk kokarin ka ba zaka samu ba saboda haka wani kokari zaka yi irin wannan dakusar wato dakushewar hali tana zuwa ne daga takurar zuci wadda take kawo huzunu shi yasa ake ta ne ake koya mana da kada mu yi wannan wala tahinu wala tahzanu domin huzun wannan damuwar daga kunce da dhiqus sadr takurar zuci shine yake hana mutum tsina na komai amma yayin da Allah ya yalwata kirjin mutum ya bude kirjin mutum ya samu damanina ya samu kawar da duk abin da zai sanya masa shakka da rashin ganin cewar ba zai iya ba to a lokacin nan zai iya samun yi mutum ya zamanto yana da aminci da kansa ya cewa zan iya baku gaba ma ɗaya daga cikin abinda shugaban kasar America yake ake ta takama cewa wai ya zaburar da mutane shine yes we can zamu iya wannan uslubi ne wanda yake na wato horarwa wanda Allah madaukakin sarki ya bamu annaba dan haka in ka ba alqur'ani kaga inda tarbiyar annabawa yake sai ka fitar da sifofin management wanda baka bukatar dabarun waɗannan waɗanda suka kawo nasu dabaru waɗanda suke tsarkaka daga Allah kaga na farko sharhu inshirahu sadr yace Allah ka yalwata kirjina to kuma a cikin nan zamu ga yanda Allah madaukakin sarki wato ya fifita manzon Allah sallallahu alaihi wasallam annabi Musa roƙa yayi yace rabbi shrah li sadri shi ko annabi sallallahu alaihi wasallam kafin ya roƙa Allah bashi yace alam nashrah laka sadrak bamu yalwata kirjinka ba bamu bude maka kirjinka ba kafin ya roƙa Allah ya bashi kamar yanda annabi Ibrahim yace wala tukhzini yawma yub'athu kada ka kunyata ni a ranar da za a tashe su ranar alkiyama shine ma yayi amma shi ko Allah ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam bishara cewa yayi ma haye masa yawma la yukhzillahu an-nabiyya wal ladina amanu ma'ahu ranar da Allah ba zai kunyata annabi ba da wanda suke tare da shi annabi Ibrahim yace waj'al li lisana sidqin fil akhirin ka sanya mun wato kyakkyawan ambato a cikin yan baya shi ko Allah madaukakin shi ko manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai ya ce wa rafa'ana laka dhikrak mun daukaka ambatanka to wannan ya daga cikin irin fifikon da Allah ya bama manzo salawatullahi wa salamuhu alaihi kafin ya roki Allah Allah ya bashi sharhu sadr Allah ya bashi amma mu sai mu rinka roka Allah ya bamu daga cikin addu'o'i da suka zo na alqur'ani wannan addu'a ta annabi Musa shi yasa yazo a hadisin sayyidina Ali marfu'an duk da yake hadisin akwai rauni riwayar Musa ibn Ubaida al-Rabdi cewa annabi sallallahu alaihi an ruwaito cewa annabi sallallahu alaihi wasallam yace addu'ar addu'ata da addu'ar annabawa rana arafa shine la ilaha illallah wahdahu la sharika la lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli shay'in qadir allahumma ij'al nuran fi basari wa nuran fi sam'i allahumma ishrah li sadri wa yassir li amri allahumma inni a'udhu bika min wasawisi sadr izuwa karshen addu'a to amma hadisi ko bai inganta ba da yazo da sigogi na addu'a wadanda suke ma'anarsu ingantacciya ce yana daga cikin hadisan da muta da malamai suka ce za a iya aiki da shi musamman in raunin sa ba mai tsanani bane kuma wannan yana daga cikin wannan dan Musa ibn Ubaida ar-Rabdhi mai rauni ne a riwaya amma ba mai ba mai riwayar ba wanda aka kyale riwaya daga wajen sa bane ya zamanto matruk saboda haka za a iya aiki da wannan ma'ana ta hadisin wanda ta kunshi wannan addu'a ta rabbi shrah li sadri yace waye sirli amri kuma ka saukake al'amari na a gare ni kun ga nan ma yace waye sirli amri kamar yanda yace ishrah li sadri wato kai ka bude min kirji na wato bude wa kirjin da zaka yi min dan ni ne dan abin da zan yi wato dan ya zamanto ba ina da shiri wato kamar ka shirya ni domin daukan wannan nauyi kuma ka yassare al'amarin ka saukake shi a gare ni wato ka saukake wannan al'amari domin ni domina yanda zai zamanto na shiga abin da taimakon ka to wani abu kenan na samun tasiri bayan ka shirya kanka ka zamanto ka samu azama domin shar'in shirahu sadr budewa kirji shine ke ba mutum azama yanda zai zamanto kullun zai iya zaburar da kansa ba sai wani yazo ya ce tashi kai aiki tashi fa ka je kai abin nan tashi ka mai da hankali baka bukatar wannan kai kanka mai zaburar da kanka ne to in ka samu wannan wannan dole ne tunda Allah madaukakin sarki ya sanya aiki a hannun bani adam ne kuma Allah ya ce ku yi aiki sai da aiki sannan natija za ta samu to amma aikin kade ba zai tabbatar da natija ba sai da taimakon Allah domin taimakon Allah shine abinda ba zai yiwu ba sai Allah ya mai da shi mai yiwuwa shine sai ya ce waye sirli amri wato ka saukake al'amari na wato kada ya zamanto mai wahala domin dukkan wani abu mai wahala dukkan wani abu Allah madaukakin sarki dukkan wani abu baya zamantowa mai sauki sai da sauwakewar Allah shi yasa daga cikin addu'ar annabi sallallahu alaihi wasallam kamar yanda yazo a cikin sahih ibn Hibban Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idha shi'ta sahla Allah babu sauki sai abinda ka sanya shi sauki kuma kai kana sanya wato tsauri da tsauni idan ka so ya zamanto mai sauki to sai ne wannan isti'ana ne neman taimakon Allah duk abinda zaka yi idan kamar yanda Allah manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ga Abdullah ibn Abbas idan sta'anta fasta'in billah in zaka nemi taimako ka nemi taimakon Allah dukkan wata muhim dukkan wani aiki in baka nemi taimakon Allah ba ka dogara da karfinka da iyawarka ba inda zaka je sai ka nemi taimakon Allah ko da duk da yake aikin na Allah ne kaga amma sai annabi Musa yace ka taimake ni shi yasa aka koya mana iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in bautar da muke kai kade muke bautawa ma kuma daga gare ka muke neman taimako muna neman taimakon ka wajen bautar domin in baka taimaka mana ba za mu iya bautar ba wahlul uqdatan min lisani kuma ka kwance kulli daga harshe na kulli shine wato in abinda aka kulle shi yanzu igiya idan aka kulle ta kaga ba za ka iya sarrafa ta yadda kake so ba in ka zo za ka sanya ta wani waje wannan kullin zai hana ta shiga ko ka zo za ka iya sarrafa ta wannan kullin zai hana ka iya sarrafa ta to sai ya ce sai ya kamanta rashin fasahar zance wadda ta zo masa wadda ya san yana da wannan raunin sai ya nemi Allah ya warware masa wannan kun ga nan ma ɗaya daga cikin abin da ake bukata wajen shugaba domin shugabancinsa ya zamanto kwararre shine ikon ka fahimtar da mutane abinda kai ka fahimta kake so su fahimta hanyar sadarwa communication ɗaya daga cikin abinda shugaba ya kamata ya yi ya zamanto zai iya sadar da bukatarsa yadda za a fahimce shi shi yasa zaka ga an shi yasa kowane shugaba a ran tsarin rayuwar duniya sai ya samu kakakinsa wanda shine zai rinka yi wa mutane bayanin abinda ake nufi to annabi Musa sai ya nemi Allah madaukakin sarki ya bashi kudura akan iya bayani domin iya bayani yana ɗaya daga cikin wato sirri da Allah madaukakin sarki ya sanya dan adam har annabi sallallahu alaihi wasallam ya kira shi yace a cikin sama akwai sihiri inna minal bayani la sihra a cikin bayani akwai sihiri kuma annabi sallallahu alaihi wasallam yace kuna zuwa ku yi husuma a wajena la alla wani ya zamanto ya fi kwarewa wajen bayyana hujja bisa daya sai ya zo ya faɗi cewar abu haƙi nasa ne bayan ba nasa bane sannan sai ne hukunci gare shi da wannan abu to duk wanda ne masa irin wannan hukuncin a bisa wato iya magana ya mayar da gaskiya ta zamanto ƙarya to ina yanka masa yankin wuta ne nake bashi wato kada kai amfani da kwarewarka da zalakarka ta magana wajen wato ƙarya wajen zayyana ƙarya ta zamanto gaskiya da bata gaskiya ta zamanto ƙarya to amma shi wannan iya magana da zalakar harshe ana buƙatar ta wajen iya bayani shi yasa annabi Musa ya roki Allah madaukakin sarki yace ya warware kullun da yake kan harshen sa yafqahu qawli domin idan kai haka sai su fahimci magana ta wato maqsudin ba dan ya ci dukiyar mutane da harshen sa ba kamar yanda sakkwatawa sukan ce idan an haifi yaro sai su ce Allah ya sa harshen sa ya ci shi wato ya iya roko ba haka ba dan haka ba ya sami iya bayani domin me domin ba wai sakkwatawa suna roko bane wai ba wai roko suke ba wato abinda ake nufi harshe wato yana kawo abubuwan ban mamaki wajen mutane zaka ga in ka samu wani mai iya magana in yazo yayi magana yayi magana yayi magana kuje taron ƴan uwan Yarbawa da suke tara kudin taimakon addini ku gani idan aka zo akai kirari sai ga mutun ya bada gidansa sai mutun ya bada motarsa sai mutun ya kyautar da bayaniyar zai yi ba saboda tasirin harshe to shi annabi Musa yace ba wani abu yake bukata ba da wato gwaninta wajen bayani illa a fahimci maganarsa tunda ya san maganarsa isar da maganar Allah ce babu maksudi babba irin maksudin annabawa ba sa duban wani amfani na duniya abinda suke nema abinda za a isar da gaskiyar da Allah ya saukar da baka da hanyar sanin ta in ba illa ta hanyar annabawa baka da hanyar sanin haƙoƙin Allah sai ta hanyar annabawa to dan haka yake buƙatar Allah ya shirya shi kun ga a cikin wannan akwai mutun ya san raunin sa kuma ya nemi Allah ya rufe wannan raunin ya karfafa shi amma in kana musul rauninka yaushe ma zaka nemi Allah ya yaye maka to mu rigiman mu kenan muna da rauni ba za mu yadda muna da rauni ba saboda an gaya mana cewa ba mu da shi musamman shugabanni sai a ce ma shugaba ba wanda fi shi da kikanci amma sai a ce ai babu mai basira irin naka babu mai hangen nesa irin naka babu wanda ya san tunani na yadda za a ci gaba irin kai saboda haka sai ya dauka amma an ba shi shawara ba wanda ya sani sai shi to amma yayin da mutum ya san kansa ya san shi mai rauni ne sai ya nemi karfafa wajen Allah to kun ga duk wannan zamu koya daga addoyin annabi Musa wahlul uqdatan min lisani yafqahu qawli waj'al li waziran min ahli kuma ka sanya mataimaki a gare ni daga iyalina daga dangina wato alwazir shine wato almu'in mai taimaka min wanda ya nuna cewar domin ka tabbatar da muhimmar ka a rayuwa kana buƙatar tarayya kana buƙatar gayya abinda ake ce ma teamwork a cikin management ɗaya daga cikin abinda shugaba ya kamata ya zamanto ya iya yadda zai kafa masu tarayya da shi a wajen cimma manufarsa to annabi Musa ya nemi taimako na dan uwan sai ya ce ka sanya min mataimaki daga cikin dangina Haruna akhi shine Haruna dan uwana aka ce babu nasiha irin nasihar annabi Musa babu sada zumunci irin wannan sada zumunci bai neman masa duniya ba bai neman masa kyakkyawar mace ba da Allah fa yake Allah yake gaya ma mubasharatan babu wani mala'ika da zai isar ma da Allah Allah yake gaya ma mubasharatan sai ya ce ka bani mataimaki ya zamanto Haruna dan uwana ya roka masa annabci dan uwansa ba dansa ba in dansa ne za a san cewa wannan tsoka ce daga jikinsa dama mutum a duniya ba wanda zai so wani ya fishi illa dansa in ma aka cewa mutum dansa ya fishi sai kaga yayi dariya ya ji dadi amma dan uwansa ya ce ya zamanto yayi musharaka da shi a cikin matsayi na annabci wannan isa matuƙa ne wajen soma dan uwa abinda kake soma kanka shine ka roka masa wannan matsayi da indai mutun ya same shi shikenan ya samu arzikin duniya da lahira da daukaka wanda babu wata daukaka kamar ta yace ushdud bihi azri ka karfafa gwiwata da shi wato ka karfafa abinda zai karfafa ni ka daure abinda zai karfafa ni al-azr shine taimako na ana fassara shi da Hausa cewa ka karfafa mun gwiwa ba wai kan cewar saboda gwiwa kai tace take daukan ka wato abinda zai tsayar da kai kanka muhimmin ka wato ka karfafa mun da shi wato ka sanya shi ya zama to mai taimako na ushjud bihi azri wa ashriku fi amri kai tarayya da wato ka hada ni da shi a cikin al'amari na ka hada shi da ni a cikin al'amari na ya zama to nauyin da ka dora mun shi ma ka dora masa wato mun hadu gabaki daya akan sauke wannan nauyi na annabci kai nusabbihaka katira domin me domin mu yi tasbihi a gare ka da yawa wa nadhkuraka katira mu yi ambato a gare ka ambato mai yawa innaka kunta bina basira lalle kai Allah ka kasance mai gani ne a gare mu ya fadi daga cikin fa'idar wato tarayyar annabi Haruna da shi shine ya karfafa shi wajen aikin sa yanda zasu zaman to tare saboda hadaka hadaka da tarayya wajen aiki na kirki ana bukatar sa kun ga da annabi Musa ya tashi zai yi tafiya waye bari ya zaman to mai kula da jama'a bayan shi annabi Harun kuma ma ya karfafa shi yana tare da shi a gefen sa yayin da yake gaya ma Fir'auna magana yaga kan cewa ga wani wanda yake tare da shi sai ya san cewa ba shi shi kadai bane wannan sai ya kara masa karfin gwiwa abu na biyu kuma da yasa yake neman tarayyar dan uwansa tare da shi shine a samu karfi wajen bautar Allah mu yawaita tasbihi a gare ka haduwa wajen ibada domin ita ibada idan za a hadu a yi ta tafi nishadi kun ga shi yasa aka shar'anta mana sallar jama'a aka shar'anta mana zama a cikin masallaci ko ba kowa kawai ya koma gida ya rinka zikiri ba in kuka zauna a masallaci kowa yana zikirin sa mai karatun Qur'ani na yi mai ambaton Allah na yi mai addu'a na yi wannan duk zai ƙara karfafa gwiwa wajen ibada wa nadhkuraka katira kuma mai ambace ka ambato mai yawa wanda ya nuna cewar muhimmar da Allah duk muhimmar da Allah ya baka kana buƙatar yawan zikiri neman duniya ma an ce yayin da kake neman duniya ka yawaita ambaton Allah ballantana aikin isar da sako ballantana aikin kira zuwa ga Allah shine yafi komai cancantar yin yawaita zikiri Allah ya ce ma yan kasuwa fa idza qudiyat as-salatu fantashiru fil ardi wabtagu min fadlillah wadhkuru Allah katira yayin da za ku daidaito a bayan kasa ku nemi falalar Allah ku ambaci Allah ambato mai yawa kana kasuwa kana wajen aiki kana tafiya kana tasbihi kana tahmidi kana tahlili kana istighfari to haka da ballantana kuma ga wanda yake yin da'awa gashi annabi Musa ya ce ma Allah ya bashi dan uwansa wanda za su rinka taimakon juna wajen yawaita ambaton Allah jalla wa ala innaka kunta bina basira wannan tawassuli ne sai ya tawassuli kai hakika mai gani ne a gare mu Allah yana son a yabe shi wajen addu'a shi yasa idan za ka yi addu'a kai tawassuli da wani abu na Allah Allah kai ne mai gafara Allah kai ne mai azurtawa Allah kai ne mai kaza Allah yana son a yabe shi kuma sunna ce da annabawa suka nuna mana qala qad utita su'laka ya Musa sai Allah ya ce an baka abinda ka tambaya ya Musa kats kenan daga Allah wanda qauluhu kun fa yakun yace abinda ka tambaya an baka shikenan kuma shi Allah al'amarin sa ya rate da umarni ne abinda duk Allah yayi umarni da shi zartacce ne innama amruhu idza arada shay'an an yaqula lahu kun fa yakun shikenan ya zamanto ba wanda yace ya ce ba haka ba kamar yanda yace mana kamar yanda ran da ya halice mu yace ka zamanto wani aka hura maka rai namiji wani dan wani ka zamanto to haka dalika duk wani abu in Allah yace ya zama in Allah yace wannan abin ya tabbata so haka Allah ya ba mu annabi Musa waɗannan abubuwa daga nan kuma ya tura shi wajen Fir'auna amma kafin nan sai da ya tunatar da shi sauran ni'imomi da ya masa domin ya samu nutsuwa akan cewar da Allah yace ya bashi abinda ya tambaya ya zamanto ya ƙara sifantuwa da sifar godiya saboda ita sifar godiya sifa ce wadda take sanya ma mutum zabura kan yayi abin kirki idan ka tuna ainin ni'imar da Allah ya yi maka to wannan shine zai sanya ka nishadi da karsashi shine zai sanya ka farin ciki ya sanya ka ka zabura wajen yin abinda zai taimake ka ba ma kawai abinda zai nuna godiya ga Allah ba tuna ni'ima ba to wannan yayin da Allah ya ce ma annabi Musa na baka abin da ka tambaya kaga ai wannan bayanin ni'ima ne to sai kuma ya soma tuna masa baya irin ni'imomin da ya masa wanda insha Allah anan zamu tashi in Allah ya kai mu gare da lafiya gobe Allah ya haska zukatanmu da hasken alqur'ani Allah ya bamu albarkar wannan wata albarkar wannan ibada da muke ta azumi Allah ya haska zukatanmu ya bamu fahimtar alqur'ani ya sanya hasken wannan littafi a cikin kasar mu a cikin al'ummar mu Allah ya yaye mana masifa da bala'i da fitintunu da albarkar alqur'ani da albarkar wannan ibada ta azumi da muke a wannan wata ɗan uwan mu da ba su da lafiya Allah ka ba su lafiya Allah waɗanda wahalar da ake ciki a cikin wannan al'umma ta rashi Allah ka ba mu wadata Allah ka ba mu sauki Allah ka yaye mana halan da muke ciki wanda suke cikin bashi Allah ka biya musu Allah ɗan uwan mu da suke a cikin asibitoci Allah ka inganta lafiyar su wanda suke cikin kurkuku wanda aka tsare su ba da haƙƙi ba Allah ka farraja musu ɗan uwan mu wanda suke fuskantar tashin hankali a jihar Zamfara da jihar Katsina da sauran jihohi Allah muna roƙonka da ka ba su aminci ka ba su kwanciyar hankali ka isar mana sharrin waɗannan masharranta waɗannan mutane da suka dauki makami suke jefa razani da tashin hankali a cikin al'umma ta hanyar garkuwa da mutane Allah kai mana maganin su Allah ka kare karfin su Allah ka dakusar da karfin su Allah ka taimaki jami'an tsaron mu akan abin da suke na tabbatar da zaman lafiya da kwanciyar hankali a cikin wannan kasar tamu Allah ka inganta musu aikin su Allah shugabannin mu kuma na al'umma Allah kai musu jagora akan abin da zai kawo ingancin rayuwa ta wannan al'umma Allah ka jannabar da su ka kawar da su daga abin da zai kawo fitina a cikin wannan al'umma wanda suke ba su mummunan shawara Allah kai mar Allah ka nisantar da su daga gare su wanda suke ba su kyawawan shawara Allah kusantar da su ya zuwa gare su ya rabbal alamin ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا اللهم زدنا ولا تنقصنا وأكرمنا ولا تهنا وآثرنا ولا تؤثر علينا وارض عنا وردنا اللهم ارفع درجاتنا ويسر أمورنا وفرج همومنا واشرح صدورنا واختم بالصالحات أعمالنا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين